Yinjabu ya samu nasarar shiga cikin rayuwar yau da kullun na masu amfani da kayan masarufi daban-daban a wannan ƙasa. Da kyar akan iya bambanta kayayyaki masu kyau da jabun. Bayan hakan yana gurɓata tattalin arzikin ƙasa, yana kuma kawo yawan illoli a lafiyar masu amfani da su. Duk matakai da gwamnati ta ɗauka ba su magance wannan matsalar ba. Alice Magejo, shugabar kungiyar ƴan kasuwa na yankin Buri, tace
ce ce nous faisons à notre
abinda muke yi a daidai gurgudun mu shine bincike don gano waɗanda suke irin waɗannan aika-aika, saboda dukan mu mun san juna, mun san wa zai iya yin abu haka, waye kuma ba zai iya ba. Alal haƙiƙa bincike ya nuna cewa da ƴan kasuwa ba su saro jabu ba, mai saya ma ba zai yi amfani da waɗannan kayan ba. Sanin hadarin waɗannan kayayyakin a kiwon lafiya ya ƙarfafa yunkurin wayar da kan jama'a da kuma kiran ƴan kasuwa da aiki da tsoron Allah. Alice Magejo.
J'en appelle juste à la conscience de chaque commerçant.
Muna kira ga dukkan ƴan kasuwa da su yi aiki da tsoron Allah cikin kasuwancinsu. Kada mutum ya tashi ranar Lahadi ya je coci ya ce shi bai taɓa kisan kai ba, alhali a kasuwanci ya siyar wa mutane da kayayyaki na jabu da suka je suka illatar da su cikin lafiyarsu. Don haka ni ina tsaye da alyaki da wannan abu. Bisa ƙididdigar da hukuma ta yi, jabun na sa ƙasar Kamaru ta yi asarar sama da biliyan 100 na kuɗin sefa a kuɗaɗen haraji a kowace shekara. Babu wani yanki na ƙasar da ya tsira. Don gujewa jabu, ƙwararrun masana suna ba da shawarwari cewa a kyautata ayyuka da sayo kayayyaki musamman daga kamfanoni kai tsaye. Muhammad Bashir Laden na VOA Hausa daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.